labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
To jama'a masu sauraron mu, yau Allah da ikon sa ya kawo mu nan birnin Accra a kasuwar masu saida albasa dake anan Abuja. Yanzu ba da batar lokaci ba dai na sadu da kungiyar masu saida albasa anan Accra. Za su bayyana mana yadda suke gudanar da harkokinsu. Muna tare da mambobi na ita kungiyar masu sayar da albasan. Muna jin akwai chairman su da secretary da kuma organizer da kuma uban wannan kungiya. Ba da ɓata lokaci ba, muna jin kowanne zai magana da shi. Da farko zai bayyana sunansa da kansa.
Ni ne Alhaji Masaudu Salisu, acting chairman na Greater Accra Union Sellers and Importers Association. Kuma ni ne acting chairman na Union Marketing Magabaya.
Wannan kungiya ta ku kungiya ce ta tsimi da tanaji ta masu sayar da albasa da kuma shigowa da shi nan kasar Ghana. An ambaci wannan suna sai aka bukaci kai bayani dalla-dalla a game da wannan suna, me zaka ce mana?
Shi Greater Accra Union Sellers Importers Cooperative Society a karkashin shugabancin babanmu Alhaji Karim, shi ne wanda muka bude farko a Ghana a gaba daya. Tun ana kawowa ga kwando aka bude ruwan ga kungiya, tun mu bamu suka bude suna can cikin makwalla. Ana nan aka tayar da su makwalla aka kawo su Red Cinema kusa da Parliamentary House. Muna nan tare da su wajen muna zaune, kuma aka tayar da su aka ce gari ya zama gari isa ba su a gabban mota cikin gari saboda cikin su. Aka ba su izini su je su duba cikin Accra inda ke da daji su zo su ba da bayani. Suka zo nan inda muke Abuja, kuma su ne first settlers cikin Abuja. Suka zo daji ne suka duba daji ya musu, suka ɗebe kuɗaɗen su da komi suka nome suka zuba kasa suka bude hanya. Ke yau kamar kana ka zuka iskan da a gurguje ke ba ya zama market. Sai sa shi ne first marketing union marketing da yake Ghana, which is Accra Union Sellers Importers Association.
A cikin zancenka dai ka nuna ba sayar da albasa kaɗai kuke ba. Zan koma wurin sakatarinka da ya bayar da wannan amsar, amma kuna shigowa da shi. Daga ina ne kuke shigowa daga albasan?
Sunana Usman Muhammad Sidi, ni ne sakataren kungiyar Accra Union Sellers Importers Cooperative Society. Haka ne, albasa dai muna da su sassa da yawa. Farko dai albasan da ya fara shigowa garin ga shi ne albasan Niger. Ya zo ya kai Burkina suka fara kawo albasa. Ya zo ya kai Nigeria ma yanzu suna kawo albasa. Albasan da muke samu sosai shi ne na Niger. Shine ya fi zuwa nan garin ga yanzu dai muna samun kuma na Nigeria. Amma albasan da aka sani nan da aka fara da shi shine albasan Niger.
Tunda muna tare da organizer za ka gaya mana irin ɗawain yadda ake yi wurin ɗauko albasa tun Niger, wani irin hidima ake wa albasa har a kawo shi nan Ghana.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Sani Abubakar. Game da dai aikin mu na albasa, ina ji dai ba karamin aiki bane. Don tun can Niger muka so albasa, tun wurin cikon shi an kama aiki ne a zo a loda ba mota. Wani bishe mun doki mu sa matrakumi ya aza albasa ya cross iyaka, sannan ma mu kai inda akwai mota. Aiki ne ba aikin wasa ba. Kuma in aka cika aka sama kai loading ta kuma doko ta ma zuwa Ghana ba karamin aiki bane. Don iyaka 1-2 border duwan sun tare, 1-2 customs sun tare, duka wani wahala ne da muke sha.
Chairman, in ka dubi a kungiyar Empower za ka ga kaman wasu sun yi musu kaka gida a ciki, suna ja da su da yawa. Akan samu ainihin waɗanda suka hassasa cikin wannan kungiyar kusan ana son a mashe su baya. Shin ku ba ku samu wani matsala dangane da irin wannan lamari a nan?
Ba aikin da da ayi ba samun matsala. Isa kaman mu da babannin mu suka bude aikin, muna karkashin wannan kungiya kankan mu muka bude aikin ke. To mu adda matsala sosai, muna samun matsala sosai. Yau muna da wadansu groups mun doke shi sprinting sun fito cikin mu. Akwai waɗanda suka fito cikin progressive, cikin progressive kuma akwai waɗanda kuma suka zo cikin mu suka fito patriotic, akwai waɗanda kuma suka fito cikin mu sun ɗan wayoyin mu ne ɓagarawa kuma suna suma Ghana youth. Sai sa kaga wayannan ɓangare kullum in dai da a yi magana sai sun gamu, amma in dai wani matsala ne ba yi aje gaba ba mai zuwa sai an gangwa ga kungiya. Da kun ba gan wanga kungiya ba ko me za ka yi Ghana bai aiki. Sai sa matsalan da muke da su kenan.
Kuna daukan matakai ko yesu domin magance shi ko kuma a'a a wurin fuskar hukuma ne ake kokarin magance wannan matsala?
Matsala ta gida muke so mu gyara shi. Ko menene ya zo an yi su gaba ya ce zauna gida ya gyara. Sai sa mu muna jan hankulan su ne su duba wani ce na ce tunda kun fito cikin mu kudiyoyin mu. Ku zo mu zauna mu doki shawara guda mu tafiyar da aikin albasa gaba ɗaya.
Baya ga wannan matsalar babu wata matsala da kuke fuskanta?
Matsaloli dai na nan daban-daban tsakanin mu da kanmu, kamar ka nake gwadawa faduwa ne baki in da ka haushe jawo. Shi sa mu addu'a muke yi.
Na'am.
Ka gani dan uwanka na ci gaba ta fanni wajen aiki.
Na'am.
To ka kara mai kwazo.
Secretary, wannan kungiya ce an register ta kuma kuna dawainiyar ku tare da hukuma ne?
Masha Allah, gaskiya haka ne. Wannan kungiya ce wannan aka register ta kuma wanda kowanne dawainiya muke yi tare da gwamnati muke yin ta. Kuma cooperative nan da muka faɗi akwai wani kungiya shi ma mai zaman kanshi wanda ke kulawa da kungiyoyi a ƙarƙashin shi. Shi wannan cooperative mun faɗi ƙarƙashin shi. Isa haka kamar yadda ka tambaya game da matsaloli, akwai wasu matsaloli idan sun fi ƙarfin mu nan to muna samun ƙaiƙara can a kira mu kuma a zo a ga ina ake shirya maganin. Kungiya ne mai register kuma tana harkokin ta tare da gwamnati.
Kukan samu matsaloli akan hanya, shin yakan kai lokacin da kukan bukaci gwamnati ta taimaka kuma tana taimakawa?
Akwai wasu lokaci mu da kanmu ne muke sa ƙarfin mu da ikon mu da ilimin mu mu je mu gyara matsalolin mu. Wasu matsalolin kuma dole sai mun je mun kai wurin gwamnati, gwamnati kuma ya kama mu.
A barin kuma wurin organizer, a batun kasuwanci, kasuwa yaya ake tafiyar da lamarin kasuwanci a nan?
Kasuwa dai sai mu ce alhamdulillah, shi dai wani lokaci in kasuwa kaya yawa wannan muna samun price nan na zuwa kasa sosai kuma yana wannan na kawo mana matsala.
Wani lokaci ne kuka fi jin daɗin gudanar da harkokin ku na kasuwanci?
Shi albasa akwai lokacin da yake da daɗi kamar cikin November, December. Ka san lokacin ana cikin kasuwanci kayan gwari dai ina ta move. Wani lokaci kuma marketin muna tafiya dai sosai muna jin daɗi.
Da yake albasan buhu-buhu ne kuke yin shi kuma kowanne da size shi girmansa. Za ka iya kwatanta mini kuɗin kowane buhu daga babban buhu matsakaici da kuma madidici?
Kamar ka na ka tambaya, albasa duka buhu muka yi shi mu wholesalers ne, mu ba mu retail, muna da yan retail suna kan hanya su ma sai babban buhu su rarraba shi wajen suna sa kwando suna sa jambagi. Shi jambagin na yana range between 120-200. Shi babban buhu mun wholesale da muke yi muna saiwa 2.5 zuwa 2.2
miliyan
kasan miliyan 200,000 ko miliyan 200,500.
Za mu je mu karkare da ainihin uban kungiya Alhaji Abdul Karim. Kai ne ka ga jiya, ka ga yau, muna fatar ma ka ga gobe. Mene shawara za ka ba su matasa da yau suke rike da ragama na shugabancin kasuwancin nan, yadda za su rike wannan kungiya ko kuma dai kasuwar ta dore kamar yadda suka zo suka tara?
Wato a lokacin da muka je za mu yi rijistar kungiyar wancan zamani, ba mu yi tsammanin kungiyar nan za ta kai haka ba. To ni abin da zan faɗi guda ne, na yi ma Allah godiya da shi a ce abin kirki na mun ka kawa ba lalata ba. Alhamdulillah. Amma muna ina roƙo ga sauran yaranmu da suka zo gaba ɗaya kungiyoyin da suka hita cikin mu suka kakkahu. Allah ya sa alheri su zo su haɗa kansu, mu zan tsinciya mu ɗaurin ki guda, mu ci gaba da aikin mu sai abin da ya ci gaba. Alhamdulillah.
To jama'a masu sauraro, laifin daji ɗaya an ce ƙarewa. A nan muke jin za mu dasa aya a cikin shirin. To amma kira ga hukuma, wannan ƙungiya in ana son kiɗa ya ainihin ƙungiyoyi da ke taimaka wa cigaban tattalin arzikin ƙasa, babu shakka za a ambaci wannan ƙungiya. Ya kamata hukuma ta maida hankali ta taimaka mata iya kason da take taimaka wa tattalin arzikin kasar kada ya zamanto wannan kason nan ya yaki. A nan ne Ridwan Mukhtar Abbas daga nan birnin Accra, sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kasuwa a kasar shi ya take, kasuwa a kasar mu,
jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Nata'ala Barkuma Shehu, pastor a Ekwa Zion Tumfure. Towa sura 20 dokoki ne wanda Ubangiji Allah ya ba ma Musa ya ba ma jama'ar Isra'ila. Wannan ya zama jagora yadda za su tafi da al'amuransu a gaban Ubangiji Allah. Idan ka dubi dokokin nan, guda biyar sun shafi tsakanin mutum da Allah, sannan biyar kuma sun shafi tsakanin dan Adam da dan uwansa dan Adam. Duka Allah yana bukata mu yi biyayya. Ce Allah ya faɗi dukan waɗannan zantattuka, ya ce ni ne Ubangiji Allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar Masar, daga gidan bauta. Kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni. Kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata sifa na wani abu a sama, a ƙasa, ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa. Kada ka rusuna musu, kada kuma ka bauta musu, gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne. Nakan hukunta ƴaƴa har tsara ta uku da ta huɗu na waɗanda suke ƙina. Nakan gwada madamiyar ƙaunata ga dukkan tsararraki da suke ƙaunata masu kiyaye dokokina. Kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza, gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza. Tuna da ranar Asabar, ka kiyaye ta da tsarki. Za ku yi dukkan ayyukanku cikin kwana shida, amma rana ta bakwai keɓaɓɓiya ce ga Ubangiji Allahnku. A ranar ba za ka yi kowane irin aiki ba, ko kai ko ‘ya’yanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuma baƙon da yake zaune da ku. Gama cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikinsu, amma rana ta bakwai ya huta. Saboda haka Ubangiji ya keɓe ranar Asabar ya tsarkake ta. Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake baka. Kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi ɓata sunan maƙwabcinka, kada ka yi ƙyashin gidan maƙwabcinka, kada kuma ka yi ƙyashin matar maƙwabcinka ko barorinsa mata da maza.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka riƙa wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taɓa idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani ƙafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
virus corona yunwa corona tanshin gida gida kuma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na yan maza da sababin corona virus yau ga dangi guri daya ko gargajiyan ko na zamani ga kanwa da sabara ga sai kin da zuma madandani amma sun ji maganin cutar sai dai ai zaman gida ita kai yau lafiya a ce ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida London sun haure ketare duk sana da jirgi ko za su biya su hai dari dare sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida gida mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza duk sana da corona virus yau ga dangi guri daya wasu watan na farin ciki ne za a yau ta zo kusa kusa mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa san shi ba da rashin zama nasa wani in ya fice da asuba dayan dare sannan yayo gida mata ke zaman gida yanzu fa ya koma na yan maza gaskiya da corona virus yau ga dangi komai ya da malmale ba makarantu ba kasuwa amma an bar ka kaka sa kostoma na tsoron zuwa amma bai ji tsoron ba a tasha ba motar da zai hawa tare gida ya hau hanyar da sojoji da yan sanda mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza duk sanadin corona virus yau ga dangi guri Allah sarki tallaka sai ya fita zai samu dan hatsi an ce zaman gida hantsi babu hatsi da matsatsi in corona ba ta yi kisa ba to kwai alsa ita ma tana rizi ga mai gida yana gida ba gari na tuwo jikin gida mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza duk sanadin corona virus yau ga dangi shawara ce za na ba masu kare ta cewa babu ma ita mu bar da kace ce ku ce mu tsaya koma samu mafita
yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
sarkin baiwa
a cikin shirin namu na yanzu za ku ji amsoshin tambayoyinku daga bakin Dr. Muhammad Ladan sannan za mu garkare shirin da hira da aka yi da wani bawan Allah mazaunin New York a nan Amurka wanda ya kamu da COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yewa al'umma bayanin halin da ya shiga da kuma mutane su gaskata ya wannan cuta gaskiya ce
assalamu alaikum likita da fatan an waye gari lafiya to tambaya ta ta farko daga mai nasara nasarawa funtuwa yace wai me yasa aka sawa cutar numfashi ta coronavirus suna COVID-19
to shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sai aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019 to wannan cutar ta fito ne da 2019 shi yasa ake cewa COVID-19
to su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa?
To, bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba, domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan. Amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona, to tabbatar ba, amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba.
To, sun ƙara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus?
To, akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu. Ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai, saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan.
Tambayarsu ta uku ita ce, wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus?
To, wannan ba mu tabbatar ba, Hajiya, amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai. So, waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai. Kuma a cikin waɗannan 20-80 waɗanda yake tsanani, to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya, suka manyanta, waɗanda garkuwar su ba ta da ƙarfi, da kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan huhu waɗanda ba su numfashi sosai. Ko kuma ina irin waɗanda aka canza musu kamar irin su ƙoda ko su hanta, to duk waɗanda dai garkuwar su jikinsu ba shi da ƙarfi, to wannan ciwon na tsanani ƙwarai da gaske. Amma akwai ɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai, Hajiya.
Shi ko ɗahir Manjas Gobir Samaru Zaria yana tambaya, wai dan Allah, wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne?
To, mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa. Amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi, ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. Inda sanyi ne, to jikin mutum ya kamata ya zufa, domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malamin ya je ya duba, akwai wasu ayar halitta na jikin ɗan adam da sun canza da yawa, yakan sa mutum ya rinka zufa da sanyi. So, ya je wani likita a dube shi.
To, likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Alƙaluman da ake bayarwa na waɗanda suka kamu da cutar nan sai ka je abin yana hauhawa, ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki, Hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, tsananin ciwon ya ruku ƙwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin anan ƙasan, kamar irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So, abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. Amma sai dai kawai mai ta'addu'a, wannan ciwon duk ba mu tabbatar da yadda yake ba, shi yasa wannan duk sabon cuta ne, ba mu gane yadda yake ba, kuma ba magani. Sai dai mun samu magani ko muka samu allurar rigakafi, shi zai rage tsananin wannan ciwon. Amma dai sai dai kuma dai mai ta'addu'a, Hajiya.
To, Allah ya kyauta. Likita, akwai waɗanda suke warkewa? Domin kullum alƙalman da aka fi bayyanawa shi ne waɗanda suka kamu, waɗanda suka mutu. To, amma ba a fi mai da hankali a kan waɗanda suke warkewa ba. Ana warkewa? Adadin da ake warkewa ɗin yana da yawa yadda mutane za a yi, hamdala?
Ana warkewa sosai kan, amma kin san ba a cika bayyanar da waɗanda suka warke ba, amma ana warkewa. Amma waɗanda ciwon ya yi tsanani sosai, waɗanda aka sa su irin na'urorin numfashi da sauransu ɗin nan, to yawanci ba su cika warkewa haka ba, amma ana warkewa sosai. Kuma kwanan nan akwai ɗan uwanmu a New York da yau ya fito, shi ma kan abin nan ya yi tsanani ƙwarai, amma ya fito kwanan nan kuma ya warke. To, saboda haka ana warkewa, Hajiya.
To, likita, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba, Allah ya ƙare mu da lafiya. To, masu sauraro, kamar yadda ne muku alkawari a farkon shirin nan, na ce za mu karkare da hira da abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta yi da wani bawan Allah mazaunin New York, Ibrahim Garba, wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19, kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yawa al'umma magana. Ga yadda tattaunawarsu ta kasance.
Kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba, sai yi wuya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi. Amma a sakamakon wani ɗaura aure da muka je a Staten Island, aka samu rasuwa, sai aka ce rasuwar a sakamakon wannan ciwon ne. Ba a daɗe ba, jim kaɗan aka samu mutanen da suka je wannan taron, kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya, dai haka kuma ya kasance sun je taron.
To Malam Ibrahim, wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar?
Lokacin da ciwon ya fara, zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya, watan nabutan hankali a takaice abinda zan iya faɗa kenan. To kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka, su citta, su zuma da lemon tsami dinnan haka na dinga tarkarsu da su ga da su wannan tafannuwa da dai makamantan su da iya sirace akai-akai. Idan ka ji kishi ruwan da aka sha mai ka ji kaman an fasa kwalba ne ana ƙura maka wannan makogwaron naka, to yanayin yadda na dinga ji kenan.
Waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar?
An san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na ICU, bayan na yi awa 24 din nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa, kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shi ne aka min wannan bayani. Amma kai dan karan kaina ba ni da ilimin da zan ce ko wannan shi ne ko ba shi ba ne. Na san an kawo ni, na san ina wajen, amma daga lokacin da suka samun mashina daga lokacin na ɗauke wuta, ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba, sai bayan kusan sama da awa 24 da na farka na farfado, sai na fahimci ashe ga inda nake nan. Kuma su suka zo suka min bayani, ya nuna min cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia, cewa huna ya samu matsala.
Malam Ibrahim, cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine?
Da akwai chloroquine don sai yanzu akan bani da safe da rana a kwayansa, sai a ce mun gashi na hydrochloroquine ne.
Wani irin hali iyalanka suka tsinci kansu ciki?
Yan uwa da abokan arziki da suke suna da watan damuwa a cikin al'amuran, masu kira suna kira har ina amsa waya ba, na amsa waya ta hanyar text musamman, ce ga halin da ake ciki a yi mun addu'a, ku san ku da haka.
To a ƙarshe Malam Ibrahim, wani irin shawara zaka baiwa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar?
To shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne, na mu duka ne, kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa, ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci.
Na tabbata idan aka ji wannan an san cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Masu ƙaryata wannan cuta sun san cewa wannan cuta gaskiya ne. Muna mishi fatan Allah Ubangiji ya kare shi da lafiya da ma waɗanda duk suka kamu, waɗanda muka rasa kuma Allah ya ji kansu, mu kuma Allah ya kare mu, Allahumma amin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da suka taimaka shirin ya zo gare ku, da Julie Lazarus Gresham, ni ce Aisha Tusune. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
sauraron shirye-shiryen ne daga VOA